بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 23 ga watan Dhulhijja shekarar Hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Yuni 2025 daga wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna Dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke yin karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai gida alqur'ani mai girma a kowane mako insha Allah mun dan samu tsaiko a wannan karatutuka tun kusan kafin azumi sakamakon uzurori mabambanta da suka bijiro amma Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa a yau ya bamu dama mun sake dawowa dan ci gaba da isti'nafin wannan karatu muna godiya ga Allah madaukakin sarki muna kuma neman taimakonsa da agajinsa sannan muna addu'a Allah ya ji kan magabatan mu cikin malamai da iyaye da sauran mamata da rashin da aka yi ta yi mana a waɗannan lokuta Allah ubangiji ya sa mu dace idan ba manta ba mun kwana a ƙarshen suratu shamsi da haka za mu tashi kai tsaye a farkon suratu wallayli idha yabsha Allah rahma malam nura zai karanta mana waɗannan ayoyi masu albarka daga farkon sura bismillah malam
من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
Na'am Allah madaukakin sarki yace wallayli idha yaghsha na rantsa da dare idha yaghsha idan ya lullube da duhunsa wannan hari idha tajalla na kuma rantsa da wuni idan ya bayyana wama khalaqa az-zakara wal-untha na kuma rantsa da halittar namiji da ta mace al-ayat wannan sura sunanta kenan suratu al-layl ko suratu wal-layli idha yaghsha ita ce sura ta 92 a cikin tartibin mushafi na Uthman radiyallahu anhu sannan kuma a cikin jirange surori da suka sauka a cikin tarihin musulunci ita ce sura ta 9 ta sauka wato gabanin saukar suratu suratul qamar da kuma bayan saukan suratu subhisma rabbikal a'la tana da ayoyi guda 21 bisa ijma'in malamai masu lissafin ayoyi sunanta kamar da muka ambata suratul layli ana cewa suratul layli kuma ana cewa suratu wal layli al-imam al-bukhari da tirmidhi a cikin tafansu a cikin kitabut tafsir na sahih al-bukhari da kitabut tafsir na jami'ut tirmidhi sun mata unwani da suratu wal-layli idha yaghsha wannan sura sura ce makkiya wato ta sauka gabanin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asali ma tana daga cikin surori da suka sauka tun farkon al'amari tare da cewa akwai wasu malamai waɗanda suke ganin cewa a cikin surar akwai wani sashi na abin da ya sauka a Madina shine fadin Allah madaukakin sarki fa amma man a'ata wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra waɗannan ayoyi guda uku akwai wasu malamai da suke ganin cewa waɗannan ayoyi madaniya ne cewa sun sauka game da sha'anin wani mutum mai suna Abu Dahdah Al-Ansari radiyallahu anhu, wanda za mu zo mu ji magana a kai in mun je kan ayoyi insha Allah. Abinda wannan sura ke karantarwa shi ne tana nuna mana haƙiƙanin ƙoƙari da faɗi tashi da fafutuka da ɗan adam yake a duniya mai haƙiƙarinta. Wato ƙarshe ba wani abin a zo a gani ba ne, wahala ce kawai yake ba kanshi, matuƙar ba aikin Allah ya yi ba. Da kuma cewa wannan fafutukar da ɗan adam yake yi da faɗi tashi, neman duniya, neman rayuwa, neman aiki, neman aure, neman muƙami, wannan gwagwarmayar ɗan adam yake yi, menene ƙarshenta? Surat ta bayyana mana cewa ƙarshenta imma ila na'imin aw jahimin, ko dai ƙarshe ya zama zuwa ga ni'ima aljanna, Allah ka sa mu na ciki, ko kuma ƙarshe ya zama zuwa ga azaba wuta, Allah ka tsare mu da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai. Sannan kuma sura tana bayyana mana cewa kowane ɗan adam da ka ganshi aikin shi ya bambanta da na wani. A cikin sura ta faɗo ta ƙa'ida muhimmiya, ƙa'ida ce muhimmiya, wato faɗin Allah inna sa'ayakum la shatta, ayyukanku lallai mabambanta ne. Sannan ta bayyana mana cewa akwai mutane nagari wanda suke aiki nagari, wanda za su tuƙe zuwa ga gida nagari, akwai kuma mutane wanda suke shaƙiyai wanda suke aikin Allah wadarai, kuma za su tuƙe zuwa ga ainihin wato wuta. Sura kuma ta yi bayani har ila yau zuwa ga muhimmancin ciyarwa don Allah, ta kuma ja kunne ta yi tankiya akan haɗarin da ke cikin ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga cikin abin da ya zo na falalar wannan sura akwai hadisi da an ambace shi a baya, hadisin Jabir ɗan Samura radiyallahu anhu, wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya qara'u fi dhuhri wal asri bil layli idha yaghsha wa nahwiha. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a sallar azhar da la'asar yana karanta suratu wal layli idha yaghsha da surori tsararrakinta, wato masu ayoyi 20 ko 15 ko 25 ire-iren su, wa shamsi din su, idza zulzilatil ardu zalaha su, wadduha da ire-iren su. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim da kuma Sunan al-Kabir na al-Imamu al-Baihaqi rahmatullahi alal jami'. Akwai kuma hadisi shi ma wanda mun sha ambatan shi a wasu surori a irin wannan munasaba, shine hadisin na kissan Mu'azu dan Jabal radiyallahu anhu, wanda yake zuwa ya sallar isha tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai kuma ya koma anguwar su, kuma shine limami ana jiran sa. Idan ya je ya sake musu isha, to ya kasance alaramma ne mahaddaci, sai ya ja musu doguwar sura Baqara, Ali Imran, Nisa'i, Ma'ida da ire-iren su, sai zama suna shiga cikin damuwa da kunci. Wata rana sai wani mutum ya je ya yi kiwo ya gaji, ya dawo yana jira a yi sallah shaf-shaf ya ƙarasa gida, sai rashin sa'a ya tarar da wannan limami alarama. Limamin nan ya kama karatu ba ji ba gani, saboda haka shi kuma ya gaji sai ya koma gefe kawai ya ƙarasa sallar shi yadda zai iya, sai tafiya shi gida. Da gari ya waye ya je kai ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da kai ƙara sai tara kuma su ma 'yan kwamiti tare da Mu'azu sun kawo ƙaran shi, cewa wannan so ya raba kan mutane a masallaci alama munafiki ne, ana sallah ya ware ya yi tashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ya faru, yace gaskiya ne nayi haka saboda ina da uzuri kaza 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 kaza. Nabi ya ce mishi da ka koma gefe me ka karanta, yace na karanta Fatiha, na kuma yi addu'a, na ce Allah ya bani aljanna, Allah ya tsare ni daga wuta, ba zan iya doguwa addu'a irin ta ka kai da Mu'azu ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yace ai mu ma duk addu'a da muke abinda muke nema aljanna da neman tsari daga wuta. Sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo ga Jabir ya ce mishi kai kuma kana so ka zama fitinanne ne, kana so Mu'azu kana so ne wato ka ja matsala a cikin masallaci, me yasa ba za ka dinga karanta musu subhisma rabbikal a'la da wash-shamsi wa duhaha da wal-layli idha yaghsha. Kaga ita ma ta shigo cikin surorin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata, wanda suka fi dacewa limami ya dinga karantawa mamudinsa, saboda kai dinga musu sallah ko ta wuce misali, wanda sai irin shi da ire-irensa ka iya jure ta. Allah ya samu dace. Allah madaukakin sarki yace wal layli idha yaghsha, ina rantsuwa da dare idha yaghsha, a lokacin da yake lulludewa, wan nahari kuma ina rantsuwa da wuni, idha tajalla idan ya bayyana, wama khalaqa adh-dhakara wal untha kuma ina rantsuwa da abinda ya halicci namiji da mace, ko ina rantsuwa da halittar namiji da ta mace. Waɗannan rantsuwoyi guda uku da suka zo a wannan farkon sura suna ishara ne zuwa ga ɗabi'ar sura. Sura za ta yi magana a kan ɗan adam da yadda yake ƙarar da lokacinsa wajen fafutuka da faɗi tashi da neman abinci da neman rufin asiri da neman duniya, ta halas ko ba ta halas ba. To wani irin yanayi ne ɗan adam ke amfani da shi a wannan aikin? Shi ne ko dai dare ko wuni, sai aka rantse da dare da kuma wuni. Sannan kuma ɗan adam din da aka juya aka dawo, ko dai ya zama ta mace ce ko namiji, sai aka ambaci ta mace da namiji a matsayin jinsin ɗan adam. Allah ya ce wallahi idza yaghsha, ina rantsuwa da dare kuma ina rantsuwa da wannan hari da ta jalla kuma ina rantsuwa da rana. Waɗannan lokuta guda biyu, dare da rana, wasu ayoyi ne masu girma cikin ayoyin Allah waɗanda ke nuna buwayar Allah da kyakkyawan tsarin da ya yi wa duniya, kamar yadda Allah yake rantsuwa da su a waje mun karanta a baya, da ya ce wannan hari idza tajalla wallayli idza wannan hari idza jallaha ko wallayli idza yaghshaha. Kuma Allah ya ambata mana cewa wuni da dare ayoyi ne a cikin faɗinsa, waja'alna al-layla wan nahara ayataini famahawna ayatal layl waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adad as-sinina wal hisaba wa kullu shay'in fassalnahu tafsila. Allah yace mun sanya dare da wuni su zama ayoyi guda biyu, ababan lura da daukan izina guda biyu. Allah yace ayar dare sai muka sanya ta da duhu, ayar rana sai muka sanya ta abinda ake gani. Mun yi haka don ku dinga fita kuna neman arziki. Litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu, don kuma ku san adadin sinin, shekaru da duhun dare da fitowar rana ake gane, yau an yi rana ɗaya, an yi kwana biyu, an yi mako, an yi shekara da sauransu. Inda babu wannan ba za a gane tafiyan zamani ba. Allah ya ce wa ta'lamu adadin sinina wal hisab wa kullu shay'in fassalnahu tafsilan, komai da ka gani ji Allah mun tantance shi dalla dalla. Kuma Allah ya tsara waɗannan abubuwa guda biyu, dare da wuni, su dinga shiga junansu suna fata suna fita. Shi dare in ya zo sai ya lullube halittun Allah ya sanya duhu wanda zai ba su natsuwa, ya ba su rufin asiri, ya ba su dama su huta kamar da makaranta a baya. In kuma wuni ya fito sai kuma su tashi da nishadi sai su ci gaba da rayuwa. Waje annan laila libasa kenan, waje annan nahara ma'asha, dare sutura ce lokacin buya, lokacin ainihin wato samun natsuwa, shi kuma wuni lokacin neman rayuwa ne. Haka nan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu fadlan min rabbikum wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, cikin qasas. Allah ya ce daga cikin rahamar da Allah ya yi mana, ya sanya mana dare da wuni, daren litaskunu fihi dan a samu natsuwa a cikin dare, wuni kuma wa litabtagu min fadlihi dan a nemi arzikin Allah. Allah ya ce wa la'allakum tashkuruna, kuma dan ku dinga godewa Allah. Da a ce Allah ya sa wuni tsayi kadai, kamar yadda yake inda Allah alaikumun nahara sarmadan, da an samu matsala. Haka nan da ya sa dare ga baki da ja alaikumul laila sarmadan ila mil qiyamati, Allah ya ce man ilahun ghairul lahi ya'tikum bi diya'in, wai sai kawo muku haske, can kuma wai sai kawo muku dare taskununa fi. To wannan shigar dare da fitarsa da shigan wuni da fitarsa rahama ce da Allah ya yi mana, da ta ba mu dama mu tashi mu nema, sannan mu dawo mu huta, kuma a cikin daren muna da zimmar goma za mu yi kaza, sannan don mu samu damar mu yi ayyuka na ibada ɗin nan. Ai, kaga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ya ba sabai labarin zuwan Dujjal cewa rana daya a cikin kwanakin Dujjal da zai a duniya guda 40 sai ta zama kamar tsawon shekara kamar a ce kwana 360 amma haka ci gaba da awoyin babu dare da aka sai suka fara tarin to ya za a yi sallah tambayar da suka bari yake na ina makomar sallah da aka saba yi ayi asuba ayi azhar ayi la'asar ayi magriba ayi isha annabi ya ce to faqdiru laha qadraha sai a dinga aunawa kamar yadda muke aunawa yanzu da agogo cewa in an san cewa idan an yi azhar to bayan awa biyu la'asar take to sai a tashi ayi la'asar da an yi la'asar bayan awa biyu da rabi magriba take sai a tashi ayi magriba in an yi magriba bayan awa 1 da minti 15 ake isha ko sai a tashi ayi in an yi isha sai an yi awa 10 ana bacci sannan ake yin asuba sai a tashi ayi saboda wanda zaka ji ya ce ba a lissafa lokaci da agogo na sallah kawai yana faɗa abin da iya karatun shekai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isharar ibada za a buƙaci wani abu wanda ba fitowar rana da faduwanta ba wajen lissafin ainihin wato lokutan sallah almuhim wannan wata rahama ce da Allah madaukakin sarki ya mana kuma Allah ya yi rantsuwa a nan dan ya nuna mana girman waɗannan rahama waɗannan ni'imomi nashi sannan ya kuma sake rantsuwa da wuni dan wanda shi yake zuwa ya tafiyar da duhun dare shine yake zuwa ya maye gurbin dare dandanan kawai sai ga mutane kuma sun waye gari sai sun fito suna ta ayyukan da suka saba suna ta kasuwa suna ta noma da kiwo da aikin office da aikin kaza kowa ya tafi harkarsa Allah ya sake cewa wa ma khalaqaz zakara wal untha wannan ma tana iya zama wato ko dai mausuliya sai zama ma'anar wajen wallazi khalaqaz zakara wal untha ina rantsuwa da Allah Allah yana rantsuwa da kansa ke ina rantsuwa da Allah da ya halicci mace namiji da namace kamar yadda auren Allah ya ce irin mun karanta a baya wassama'a wa ma banaha wal arda wa ma fahaha ai wassama'a wallazi banaha wal arda wallazi fahaha yana daukan wannan ma'anar yana daukan kuma ma'anar wato masdariya sai zama ma'anar shi wa khalqa dhakari wal untha ina rantsuwa da ita kanta halittar namiji da mace al imam abdurrahman ibnu nasir as-sa'idi a cikin tafsirin sa yake cewa idai wannan waje yace min kamali hikmatihi fi zalika an khalaqa min kulli sinfin min al haywanati allati yuridu baqa'aha dhakaran wa untha na daga cikin cikar hikima Allah wajen balancing din wannan duniya da Allah yayi duk wata jinsin halitta da Allah yake so ta wanzu sai Allah ya halicci namijinta da macenta liyabqan nau'u saboda wannan nau'i na halitta ya tabbata wala yadmahillu kada ya going into extinction ka awaye gari babu ragowar sa a duniya saboda kuma kowace halitta tana da amfaninta a cikin balancing na ecology duniya wana yanzu da tsira da kwarkwasa da kadangare da miciji da kifi da mutum da saniya kowanne halitta da kaga Allah yayi akwai amfanin da yasa Allah ya ta wannan duniya da kuma za a wayi gari babu ita a duniya to sai an samu wani tangarda ko wani nakasa a cikin balancing din duniya cikin hikima Allah to duk waɗannan nau'in halittu da Allah yayi Allah madaukakin sarki ya kaddara yana so su wanzu to sai yayi su namiji da mace wa qada kullun min kulli wa qada kullu minhuma ila al-akhari bi silsilatin shahawati wa qada kullu minhuma kuma Allah sai ya jaragamar kowanne daya daga cikin su da wata sarka da ta nadai daye su na sha'awar juna da Allah ya yi maza da mata sai ya sa maza na sha'awar mata mata na sha'awar maza mazan dan adam haka ne mazan shanu mazan awaki mazan kaji haka kuma matan dan adam matan shanu mata kowanne jinsin halitta suna sha'awar dan uwansu wanda wannan yake ja'i zuwa ga su yi mating su yi alaƙar jinsi sai kuma su ci gaba da reproduction su ci gaba da samar da junansu wannan yana cikin hikimar Allah da kuma buwayarsa fatabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah wanda yake shine mafi iya halitta mai kyau cikin masu halitta wannan tsarin da Allah yake nan zaka wannan tsarin da Allah yayi na wa ma khalaqa dhakara wal untha tsari ne cikin hikimomin Allah wanda akan shi Allah ya wanzar da wannan duniya saboda ka wannan aya kuma ila yau tana nuna asalin bambanci da ke tsakanin ɗan namiji da mace cewa wasu abu ne guda biyu shi sa aka ambace su aka maimaita su kamar yadda Allah wani yake cewa wa annahu khalaqa zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna kuma Allah shi ne halicci wato halitta guda biyu pair guda biyu na namiji da ta mace daga maniyin nan wanda yake samuwa a lokacin inzalin sha'awa Allah madaukakin sarki yayi waɗannan halittu guda biyu namiji da mace kuma yana cewa suna da bambanci tun daga bambancin ƙwayan digon maniyin da ke samar da halittar ɗa namiji daban da wanda yake samar da na mace a wajen quantities a wajen ƙwayar halittar da ke cikin su a wajen saurin da suke da shi ma wajen fita daga inda ake halittar su baina sulbi wa tara'in zuwa mahadarsu a cikin mahaifa suna da bambanci saboda haka babu yanda wani zai yi cewa ba ɗaya ba wai ɗaya ne ya maida namiji da mace ɗaya Allah ya ce ba ɗaya bane wala tazakaru kal unsa saboda haka wani kafirci ne da bata da halaka zai sa wani ya ce wai dole a maida namiji da mace su zama abu ɗaya ba za su zama ɗaya ba Allah bai yi shi ɗaya ba kowanne akwai abin da Allah ya bashi wanda yake bance shi ko kuma abin da suke tarayya ko kuma abin da inda namiji yake da fifiko akwai inda mace take da fifiko aikin namiji ba na mata bane aikin mata ba na maza bane duk wanda yace bari ya ban nashi ya kuma gurin ɗayan to wanda yaje ya ce zai kitsan wance bai da gashin wance ko zai rasa me yake cewa ne mu a Hausa baka cewa zaka kitsan wance in baka da gashin wani karin magana ne da haka da mata suke habaici da shi na manta yanayin shi Allah ya ce wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha da abin da ya halicci namiji da ta mace shi namiji Allah ya yi shi a matsayin kamar shi ne mai gona wanda yake yin shuka ita kuma mace Allah ya yi ta kamar gona kamar da yake cewa nisa'ukum harthun lakum don haka namiji shi ke determining ɗin ya za a sami wani irin ɗa za a samu kamar yadda mai gona shi ke determining ɗin mai za a shuka a gona ita ko ƙasar gonan tana iya karɓan komai a sa masara a sa dawa a sa gyaɗa a sa ri'i duka zai to haka namiji shi ke a jikin halittarsa ne ake samun abin da ke haifar da a haifi ɗa namiji ko a haifi ɗiya mace da kan gama ta ka tana ta haifi ƴaƴa mata kar ka zarge ta daga kai ne baka sa mata ɗa namiji ba al-imamu ahmad da bukhari da muslim su rawaito hadisi daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu darda'i radiyallahu anhu abu darda'i ya bada labarin cewa ya kasance yana karanta wannan wajen wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha ya kasance yana karanta shi wal dhakari wal untha kamar yadda yace wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla sai kuma ya karanta wal dhakari wal untha ina rantsuwa da namiji da kuma ta mace yace in na karanta haka mutanen kasar Sham sai suna mini inkari suna cewa kuskure ne sai ni kuma ina cewa na rantse da Allah haka manzon Allah ya karanta da ni sallallahu alaihi wasallam yace wata rana sai aka yi bakin ɗaliban ilimi daga ƙasar Iraki sai aka ce ai ga ɗaliban Ibn Mas'udin nan sun zo sai ya ce alhamdulillah ya tashi ya je inda suke ya ce ku ne ɗaliban Ibn Mas'udin suka ce ƙwarai mu ne sai ya ce ayyukum yaqra'u ala qira'ati Ibn Mas'udin a cikin kuwa yake karanta alqur'ani da irin kira Abdullahi dan Mas'ud sai suka ce kulluna dukkaninmu sai ya ce fa ayyukum yahfazu to wane ne alarin ma a cikin ku sai suka ce ga alqaba wani babban malami cikin dalibai aka ce ga alqama ai gogaggen alarin ma sai ya ce don Allah alqama zan maka tambaya hal sami'ta ustazaka Abdullahi yaqra'u wal layli idha yaghsha ka taba sauraron malaminka Abdullahi dan Mas'ud yana karantar da suratul walil zagisha alqama yace kwarai kuwa yace baka ji yana karanta wannan wajen yace wal zakari wal unsa ba yace tabbas haka yake karanta mana wal zakari wal unsa sai yace sai Abdullahi yake cewa ashhadu anni sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallama yaqra'uha hakaza yace na rantse muku da Allah ina shaida cewa ni ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ni wal layli idha yaghsha والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى يتي وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى يتي وأن متانا سوكما كل سنة تايمون دا حسوما يتي وسيدي إن كرن تايد سكي كرن تاوى يتي والله نارن إذا الله لا أتابعهم على ذلك والله وزن تمد كراءة بتاسو وانا دي سينا سكي بخاري دا مسلم أنا ذاكو جيش واني إيدي بو eh za ji hadisin wani ne to hadisin haka yabo da wannan kissa sai malamai suka ce babu wani abu tashi hankali yana ai shi alqur'ani dama ya sauka kuma duk shekara sayyidina jibril alaihi salam yana zuwa ya sake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bita karatun shi a ramadana kamar yadda muka sani kuma yabo mishi bita ana samun wasu yancin tsanje kina an ce a canza nan an ce a kara aya kaza an soke ta da sauransu sannan a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina jibril alaihi salam ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bita har so biyu sai da suka yi sauka biyu to duk abin da ya tabbata a wannan saukar to shine standard version na alqur'ani duk abin da kuma babu shi a nan to baya cikin standard ko da wani sahabi yana da shi zai cikin standard to kuma ibnu mas'udin ya samu kashi a cikin wata jarabawa radiyallahu anhu zamanin sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu afwan zamanin sayyidina usman radiyallahu anhu da za a tattara alqur'ani sayyidina usman ya kafa committee na aikin tattara alqur'ani da standardizing din sa sai yasa zaid dan thabit shine shugaban wannan committee kai kuma ibnu mas'udin tun zamanin umar ya riga ya tura ka kasar iraki da yace maka tana iraki zan muku wata babbar kyauta ina da tsananin bukata zuwa ga ibnu mas'udin a madina amma zan ba ku shi yaje kada da ku alqur'ani saboda duka kasar iraki kasar kufa makarantar ibnu mas'udin ne shi da abu san ash'ari daliban shi ne daliban shi qur'anin da ake kantawa a garin qur'anin shi ne fiqihun garin fiqihun sa ne hadisin garin hadisin sa ne to yana can a wannan garin sai ji labarin an kafa wancan committee ya bincika kuma ba sunan shi sai dan adanci ya motsa mishi yaga cewa shi yanzu shi za a yi ma wannan shi ba yana cikin mutane guda hudu wanda tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune manyan alarmomin zamanin wanda kuma annabi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai karanta alqur'ani ya karanta da irin qira'ar Abdullahi dan Mas'ud yace ya za a yi mun haka ni yanzu ban cancanta a sani a wannan aikin ba da aka bada memo aka ce to duk wanda yake da alqur'ani ya kawo wa ƴan committee nan a Madina sai ce ba za mu kai ba yace wa daliban shi kada wanda ya kai saboda ka ba su participating a wannan aikin da aka yi wataƙila inda sun kai da an riski cewa to wannan wurin da kuke karantawa to yanzu ba haka bane da aka baga in kana karatu a cikin mutawarat littafin tafsiri zaka ta gani abubuwa a cikin karatun ibnu mas'udin wanda ya saba wa abin da ke cikin qur'ani standard alal misali shi a wurin shi kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas ba qur'ani bane addu'o'i ne kawai ga magari da annabi ya karanta ibnu mas'udin ya samu kanshi akan wannan kuskuren Allah ya gafarta ne tare cewa daga baya ya nadama yaga cewa abin da ya bai kyauta ba amma dan adanci ne duk da bai tawaye ba bai kuma zo ya kama wa'azi ko ya aika musu da sako ko ya ce abin da za a yi ma ƙarya ne ko bid'a bane shi ne bai participate ba kawai a ciki ya kuma ya gefe kuma in ya samu dama zai ce ni na cancanta a sani a wannan aikin amma ba a sani al-imamu az-zahabi da yazo kan wannan kissa a cikin surah an-nubala sai yake cewa abin da ya sa da yana kokarin ya samu mai sayyidina usman uzuri ne yasa bai gayyaci ibnu mas'udin ba yace saboda abin da za a yi a yanzu aikin rubutu ne wanda ake bukata su ne marubuta alqur'ani ba aikin tsantsa hadda ne wanda ake bukatar masu kwalwa ba yawa waɗanda suka yi aikin rubutun alqur'ani su aka gayyato ina suke su duba rubutaccen ko da ka zo da haddarka sai su yi compare din shi da abin da yake rubuce sannan suke amincewa saboda ibnu mas'udin duk da ya ga cancantar sa amma bai fahimci cewa aikin da aka yi ba irin nashi bane to irin ta ne aka samu irin wannan matsala ana saboda babu wani matsala cikin rubutun alqur'anin ka wa ma khalaqadh dhakara wal unsa don wannan baya cikin al-ardal akhira wato tilawar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar ta karshe a gaban malamin sa Jibril alaihi salam. Sannan baya cikin al-Musafil Uthmani, sannan kuma baya cikin mutawatirul Qur'an, balantana a ce farshin huruf ne. Ya zo ne kawai a cikin wata riwaya ingantacciya da take bada labarin abin da ya faru. A yi haƙuri na bujo mana da ita, saboda kawai tana wani ya je ya karanta maka ita, ko wani irin ‘yan ƙalaƙata nan zai ce ya gama wani alƙur'ani a cikin Sahih Bukhari wanda ba daidai ba ne. Na san duk wanda ya fara jin hadisin nan sai ya ji shi wani bambara ƙwai. Na sani. Allah ya sa mu dace. To wannan kenan a taƙaice game da wannan aya ta wa ma khalaqa dhakara wal untha, kuma ina rantsuwa da abin da ya halicci namiji da ta mace. Sai Allah ya ce inna sa'yakum la shatta, lallai ayyukanku mabambanta ne. Wannan shine jawabul qasam, shine al muqsamu alayhi. Da aka ce walaili idha yagsha, wannan hari idha tajalla, wa ma khalaqa dhakara wal untha, wadannan rubanyar rantsuwa guda uku, abinda aka yi rantsuwar da ambata shine fadan Allah inna sa'yakum la shatta, lalle ayyukanku la shatta, suna da zarceceniya, suna da bambanci da juna wajen wato tun daga kan niyoyinku da wajen kwantiti ɗin aikinku ko ƙwazonku a wajen aikin, da wajen nishaɗinku ko kasalarku a wajen aikin, da wajen nagarta ko rashin nagarta, da ikhlasi ko riya, da dogewa a kai ko kuma gazawa, da kuma aikin wanda Allah yake so ne ko wanda baya so. Duk wani mutum da ka gan shi za ka ga is unique, da maganar shi, da aikinsa, da ƙwazonsa, da himmarsa, da lalacinsa, da ɗabi'unsa, kowa daban ne. To wannan ce nace mana wannan ayar tana daga cikin qawa'id da ake amfani da su wajen wato qawa'id al-ilmiya, al-qawa'id al-fiqhiyya. Inna sa'yakum la shatta, wato aya ce mai gundarin bayani akan ɗabi'a da Allah ya dace mutane. Koda mutane suna iya mana abu ɗaya, misali a ce a masallacin nan muna da limami fiye da ɗaya, duk limamin nan idan ya zo yin sallah sai an ga bambanci da wancan, muna da ladanai fiye da ɗaya haka, muna da masu karantawa fiye da ɗaya haka, in kana da mace fiye da ɗaya sai kaga wata, sai kaga dai akwai wani bambanci a cikin ɗabi'arsu, a cikin mu'amalarsu, a kamanninsu, a ƙibarsu, a yadda suke fahimta abubuwa. Wannan kuma hatta tagwaye, hatta waɗanda ake haifansu twins, sai ka samu suna da wannan bambancin. Kamar da Allah yake cewa laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum, mun kun zo mana ɗaiɗaiwa kamar da muka halicce ku. Wannan yana cikin wato tsantsar ƙwarewar Allah wajen halitta. Yayin da ɗan adam ya tashi yin abubuwa to sai ya yi su duka iri ɗaya. Wayoyi da ake yi ɗin nan kai kaga taka kamar daban ce, wataƙila irinta wajen guda miliyan ɗaya aka yi producer. Haka motarka da kake gani, haka biran da ke hannunka, haka kaji da ake yi na turawa, duk iri ɗaya yake su, komai iri ɗaya ne. Dan adam bai iya yin wani abu, eh wannan daban ya wancan daban, ko yayi ne yi ba zai iya yin irin na Allah ba. Hadha khalqullahi fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni. Allah ya ce inna sa'yakum la shatta, lallai wato ayyukanku suna da bambanci iri daban-daban. Kuma shi as-sa'yu shine aiki, aikin da mutum yake tashi yayi, aikin da mutum yake sanyawa a zuciyarsa ya yi niyya ya je ya aikata, wanda kuma shine mahallin sakamako ranar alkiyama. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jaza'al awfa. Wannan sa'ayi, aikin da muke yi, shine mahallin sakamakonmu. Allah ya ce wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan adam bai da komai sai abin da ya aikata. Wa anna sa'ayahu sawfa yura, kuma dukkanin aikinsa za a gansa, za a nuna mai shi. Allah ya ce thumma yujzahu al-jaza'al awfa, sannan kuma a mai sakamako mafi cikar ma'auni, ba za a rage komai ba wajen sakamakon da za a mishi. Haka nan a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi daga sahabi Abu Al-Ash'ari, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullun nasi yaghdu, dukkanin mutane idan gari ya waye to sai su fita cikin duniya. Fa ba'i'un li nafsi, wani sai yaje ya saida kansa. Annabi ya ce fa mubiquha, wani kuma ya dirmusa ta ya halakar da ita, fa mu'tiquha, wani kuma ya yanta ransa. Akwai wanda idan gari ya waye aikin da zai yi ya sai da ransa, wato yayi asarar ransa, amma asara ta mataki na ƙasa. Fa mubiquha, akwai wanda kuma asara da zai yi asara ce ta gabaki daya, asara ce ta ya gama asara, yayi condemn. Ai kaga idan mutum yayi hatsari da mota, akwai wanda asarar shi kawai gilashi ne ko fitila ko dan kwarza ne, akwai wanda kuma asarar shi da shi da motan da ran shi duka sai a ce condemn. To kaga wannan shine fa mubiqu hakin, yayi asara ta gaba daya, Allah ka tsare mu. Annabi ya ce fa mu'tiquha, akwai kuma wanda zai je ya enta rayuwarsa, wato gari ya waye ya tashi da imani, yayi azkar, ya karanta alqurani, yayi sallah asubahi, yayi azhar, yayi la'asar, yayi magriba, yayi isha, ya kame bakinsa daga zalunci, ya ci halas, ya kame farjinsa daga fasikanci, ya kame duk ya bai zalunci kowa ba, to wannan ya yantar da kansa. Wanda kuma gari ya waye ya cakuɗa aikin kirki da na banza, wannan ya sai da rayuwarsa, saboda ya iya waye gari cikin mafalis. Wanda kuma gari ya waye ya tashi cikin kafirci ko zindiƙanci ko munafurci, to wannan ya dirmasa rayuwarsa a cikin halaka. Wannan hadisi yana cikin sahih Muslim daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Lafazin shatta da yace inna sa'yakum la shatta, jam'i ne na shatit, kamar yadda zaka ce marid. To haka Larabawa suke cewa shatit, jam'in shi shatta, kamar yadda ake cewa marba. Ma'anan shi shatit shine abu wanda aka watsar haka ya zama kowane ya kama gabansa, kamar idan ka ɗebi tsaba ta gero sai ka watsa wa kaji, za su zuba shatta, kowane sai ya zube yayi inda ya ga dama, ta yadda ba za ka sake iya haɗa su wuri guda ba. To haka mutane suke fanna su shatta fi a'malihim wa niyyatihim wa hay'atihim wa simatihim wa jaza'ihim wa fahmihim wa ma'adihim inda Allah. Mutane da ka gansu daban-daban suke, iri daban-daban suke, jinsinsu ya bambanta, kamanninsu sun bambanta, tunaninsu ya bambanta, aikinsu, manufarsu, kirkinsu, rashin kirkinsu, ba kuma makomarsu a wurin Allah ma ta bambanta. Matsayinsu a wurin Allah tun suna duniya ta bambanta, wani a wurin Allah manzo ne, wani annabi ne, wani siddiqi ne, wani shahidi ne, wani salihi ne ga magari, wani musulmi ne mai laifi, wani fasiki ne, wani kafiri ne. Haka Allah ya halicce ku yadda ya halicce mutane dinnan, ba za su taɓa canzawa daga yadda ya halicce su ba, kamar yadda yake cewa wallazi khalaqakum ko faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah ne ya halicce ku, daga cikinku akwai mumin kafiri, akwai kuma mumin. Ba a taɓa yin duniya a ce duka kowa da imani ko kowa kafiri ba, dole sai an samu wanda suke akan wannan yanayi, wasu kuma suna kan wancan yanayi. Sai Allah yake cewa fa amma man a'ata, kaga to wanda ya bayar da haƙoƙin da ke kansa, wattaqa kuma yayi taqwa. Waccan ayi da aka ce inna sa'yakum la shatta, dama mun ce dunƙulallen zance ne, sai ta ce za a fara fassala mana ita. Sai Allah yake kaga mutane za a iya raba su gida biyu, akwai ɓangare guda da za su taru a kan nagarta, sai Allah ya faɗi sifofinsu. Fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna, kaga wanda ya bayar da haƙoƙin da ke kansa, haƙoƙin Allah, haƙoƙin bayin Allah da ke kansa, wattaqa kuma ya ji tsoron Allah, wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata sakamako mai kyau da za a yi, fasani yassiruhu lil yusra, Allah ya ce to lalle za mu sauƙaƙa masa hanyar samun tsira cikin sauƙi. Wannan an raba mana mutane ne a duniya zuwa gida biyu. Mutane akwai as-sinfu al-awwal ko kuma as-sinfu ath-thani. As-sinfu al-awwal sune wanda suke da sifofin guda uku. Siffa ta farko shine al-ata, fa amma man a'ata, mai bayarwa. Bayarwa anan na nufin bayar da haƙƙin da ke kanka. Haƙƙin Allah shine ka kadaita shi, ka bautata masa a bisa hasken shari'ar da ya aiko, Haƙƙin bayin Allah shine ka ba su haƙoƙin da Allah ya ce nasu, haƙoƙin iyaye, haƙoƙin ƴaƴa, haƙoƙin na ƙasa da kai a matsayinka na shugaba, haƙoƙin abokan zama kamar makwabta, kamar abokin kasuwanci, kamar ɗan uwa, haƙoƙin masu rauni kamar talakawa, kamar marayu, kamar zawarawa, kamar masu roƙo da masu bara. Waɗannan duka suna daga cikin fa amma man a'ata, ka bada haƙoƙin nan kowanne inda ya kamata. Akwai haƙin da yake na wajibi ne, akwai haƙin da yake na mustahabi ne, akwai haƙin da yake na halas ne. Wanda ya bada waɗannan haƙoƙin shine al'ata da kuma at-taqwa, siffa ta biyu da Allah ya ce wattaqa, ya zama yana jin tsoron Allah, yana taka tsantsan wajen bin dokokin Allah, yana aikata abinda Allah ya ce aikata gwargwadon hali, ya kuma gujewa abinda Allah ya ce a bari gwargwadon hali. Sannan kuma abu na uku shine wasaddaqa bil husna, ya gaskata sakamako da zai alƙiyama. Za ga Allah manzara sai sunan yana yin cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, shine wasaddaqa bil husna, ya gaskata abinda za a yi a lahira na kyakkyawan sakamako, wanda aka zai sa ya tashi ya nemi samun wannan sakamakon. To wannan su ne ɓangare na farko, su ne ɓangaren da Allah yake sauƙaƙa musu yin imanin, ya kuma sauƙaƙa musu ayyuka na gardin. Sai ka ga abinda wani yake ganin yana da wahala, kai sai baka sauƙin yi, ka yarda da Allah. Da abinda aka ta na musulunci a cikin alƙur'ani da suna, sai ka ga zuciyarka ta yarda ka bi, ka yarda ka tashi cikin sanyi ka tafi sallar asubahi a cikin lokacin jin daɗin baccin nan, ka yarda ka gintse baccin ka ƙarfe huɗu, ka tashi ka yi sahur, ka yi sallar asubahi, kuma ka wuni baka ci ba har sai an kira magariba, saboda Ramadana ne kana wa Ubangiji azumi. Ka yarda ka yi ƙwazo, ka yi sana'a, ka yi kasuwanci, ka yi aiki, ka yi fatauci, kuɗi su taru yadda kake son kuɗin nan, amma duk shekara kuma ka lissafa, ka cire kashin da Allah ya ce a cire a bayar. Za ka bayar zuciyarka tana jin daɗi, saboda Allah ya sauƙa maka wannan abu, saboda fasayyasiruhu lil yusra. Ka yarda ka tara kuɗinka da wahala, kuma ka cire ka biya ka je aikin hajji miliyan takwas, miliyan kaza, kuma ka je ka sha baƙar wahala, ka yi yawo ba wando, ka ji yunwa, ka kwana a cikin sanyi nan na Muzdalifa, ka je wurin jifan nan na shaidan, ka wahala, ka sha wahala. Ranar da yake ce ma yawmul hajjil akbar, ranar goma ga watan nan, ka ga malam kowa ya yi haja-haja, duk wanda ya san aikin hajji ya san, sai ka ji wai mai ma ya kawo ka ne a rana, wani bacci kawai zai ta yi, wani ya yi zawayi a wandonsa, wani ya ɓace ya rasa ina ma zai je, duka da neman yarda Allah. Saboda Allah ya sauƙa maka, kana kuma an gama ɗin nan, sai ka ji kuma kana ta'adda, Allah ka sa mu samu halin dawowa. Amma ɗin ɗaya ɓangaren fa yana ganin kai wannan ya asara ce, ya za in cire miliyan kaza ta baki haji, ba ga yadda wawayen cikin mu suke gani ba, sai ga mutum musulmi ya ce wai shi wallahi aka biya mai aikin hajji, zai ce wai a bashi kuɗin, shi ya za ya je aikin hajji. Wato bai san matsayin ya je zai ci ɗakin Allah ya wa Allah ibada ba, yana ganin a bashi miliyan takwas ya zama yana da ita aljihunsa, ya dinga kashewa ko ya wani kasuwanci, wannan ya fiye masa ya je ibada. Allah wadare irin wannan mugun tare da ke cikin kwakwalen wasu daga cikin ‘yan umma ‘yan boko. Mutane ne, saboda yadda ka san Yahudawa da Allah yake cewa wa ushribu fi qulubihimul ijra, tsabar san duniya da ya shiga cikin zukatan mutane. Dama za ka irin waɗannan daman galibi ba masu arzikin ba ne, ko kuma ko da suna da arziki masu kuɗi ne amma ba su da arziki. Amma za ka wanda yake da arziki, bayan ya biya wa kansa ya tafi, wani sai ya biya mutum 20 ya tafi da su aikin hajji nan. To wannan me yasa yake yi? Saboda Allah ya sauwaƙa masa aikin alkhairi. Na ka ce ranar babbar sallah, sai mutum ya je ya cire kuɗinsa ya sai rago. Yanzu a banan nan yadda raguna suka yi uban tsadan nan, ka ji rago malai da ka san kuɗin fegi da ake siya da 400,000, 800,000 rago har nan miliyan. Amma haka mutum zai kwantar da shi ya yanka, shi kenan fa kuɗin shi sun tafi. Amma saboda dan Allah yake layyana lillahi luhum wa ladi ma'uha, wallahi wani zai yanka ragon asalin mai layyan, ba zai ci tsoka goma lafiyayya ba a cikin ragon. a ba wanda za a ba mata su yi ba bakire da suka saba su da yaya shikenan su baka da salati wanda ba aka dan ware aka ce nakan ne sai su daga kuma su ci amma sai da dan Allah kai sai ka ga baka damu ba badi ma an ka samu zaka yi bare ma kai ran da baka samu baka dinga jin damuwa ba damuwar wai dan ka koma baya ba damu baka samu damar bautawa Allah ba to duk wannan aikin da kaga kana yi na aikin addini wanda baka jin wahalar yin sa to kana samun haka ne saboda Allah ya maka gamdakatar ya zabe ka ya saka cikin fasani yasruhu lil yusra da sannan zamu sawwaka ma bayin mu da muka zaba su dinga aikin da zai sa su tsira to abinda yake so sai ka gode wa Allah bayin ka bane ba iyawarka bane wani na nan baya zakka bai san ma yaji an yi labarin zakka bai so a ga mai a ce alaji ka tsora Allah ka dinga zakka sai kai wallahi ba zan yi ba ya zan sha wala ne mu kudin a ce ba talakawa wani na nan bai taba zuwa aikin haji ba kuma yana da kudin to shine wanda annabi yake cewa in ya ga dama ya mutu bai hude ko ba nasari wani na nan haƙoƙin nan na sallah ta yau da kullun bai iya cika su yana nan a cikin anguwannan ta tudun wada wadda na taba yin wani bako ta ina zaune a nan tudun wada da ya kwana daya biyu ce kai yace gaskiya in mutum bai sallah anguwannan ya shiga uku yace ba a bar mutane su bacci a anguwannan saboda haka duk wanda baya sallah ya shiga uku har yanzu maga wanda yace anguwa kudin nan mai yawan sallah to da ko ina zaka ji ai ta kiran sallah kuma da gaske ne in a ce kai bacci kawai kake dole ma zaka farka shi ya firgita da yanayin da yawan sallar garin da to a yanzu wani da yawan sallar da ake za a kira la'asar yana zaune a je a yi a dawo yana shagon shi ko kasuwan shi ko yana ma zaman musu na banza a majalisa saboda ran shi bai saba da yin sallar ba to wannan bai cikin wannan sinfin da ake magana a nan wannan ana magana akan bangaren mutanen kirki waɗanda Allah madaukakin sarki ya sauƙa musu hanyoyin samun kirki da alkhairi zaka suna jin sauƙin aikata aikin alkhairi kuma duk sanda suka samu wata matsala ba su yi aikin alkhairi ba suna jin damuwa ya kake ji idan sallah ta kubuce maka ya kake ji idan wata larura ta sa baka yi sallah ba kuma a ce ana tafi a cikin mota direban ba mai kirki bane yake tsayawa zaka ga kana ta damuwa cewa a tsaya a yi sallah da ire-iren waɗannan wannan ayar kamar da muka ambata a farkon karatun tana da asbabun nuzul guda biyu na farko shine an ce ta sauka ne akan kissar Bilal ibn Rabah wannan sahabi cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kasance bawa a hannun wani babban kafiri shine Umayyah ibn Khalaf wanda Umayyah ya kasance yana azabtar da Bilal saboda Bilal radiyallahu anhu ya musulunta saboda sai zo da yasa a kamo shi a zo da shi a kwantar da shi da gingine rana ta yi zafi kamar 11 ko 12 a dauko dutse a same a kan kirji ya zo da bulala yana zane shi yana cewa sai ka ce ka ƙaryata Allah sai ka ce annabi Muhammad ƙarya ne shi kuma Bilal yana cewa ahadun hayya suma yasa a watsa mai ruwa ya farfado ya ci gaba da dukan shi haka ya dinga yi wannan bawan Allah a haɗe makka wajen garin makka sai na bakar in ya wuce sai ce Umayya ka ji tsoron Allah fa kana zalunta wannan bawan naka ce ka rufa min baki antum afsabtumuhu alayya da kai da Muhammadu kuka bata min bawan da yana min biyayya in ina zaune baya zama in na ce yayi abba ya kinyi amma yanzu ina cewa ya kafirce mu abinda kuke ma da shi yana ki kuka lalata min bawan ce da haka kawai abinda za a yi ma kawai ka siye shi ka bani kuɗi na kawai in huta yace to shikenan ta kwana gidan sauki nawa ne kuɗin sai ya sa kuɗi mai tsada kuɗin yana da yawa sai na bakar ya je ɗauko kuɗi ya zo ya ba shi ya ce ya siye shi bayan ya siye shi ce wa Bilal ka tafi na ƴanta ka don Allah har abada kai ɗa ne sai mushrikai suka ce ƙarya yake ba don Allah ya ƴanta shi ba akwai wani abu tsakaninsu shi ne Allah ya saukar da wannan ayoyi guda uku fa amma man a'ata wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra an ce sun sauka ne akan sayyidina Abubakar da wannan aikin da yayi ya ji labarin sauka ayar sai ya ƙara ɗebo kuɗi ya je ƙara ƴanta wasu bayin su shida su zinnira da sauransu ya je su ma ana azabtar da su ya je gun masu su ya ce ku siyan mun da su suka ce nawa za ka siya ya ce ku faɗa abin da kuke so suka faɗa nan take ciro kuɗi ya ba su ya ce kuma na ƴanta ku radiyallahu an Abi Bakr wa an Bilal wa an sa'ir sahaba. To wadansu da suka ce akwai wani sashe na wannan sura da ya sauka a Madina, suka ce a Madina an yi wata kissa ta wani mutum daga cikin mutanen Madina wanda ya kasance yana da bishiyar dabino amma ta karkace. Ta karkace sai ta koma ɗayan gidan makwabtan shi, gidan wani talaka. Saboda dabinon sai yana zuba a gidan talaka. Kullum sai ya zagayo ya kwashe. Idan ya zo yana kwashewa, in ya ga yaran wannan talaka sun tsinci ƙwaya ɗaya ko biyu suna ci, sai ya wabce ya rarrankwashe su. Sai wannan talaka sai ya kai ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya kira mai kuɗin nan ya ce, dabinon nan da kake da shi a gidan wane? Ka bani shi mana, Allah ya baka aljanna. Manzo Allah kai hakuri, gaskiya ina da buƙatar dabinon. Sai Abu Dahda sai ya samu labarin ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa wani, amma wanan kuma Allah bai bashi dama yayi abin arziki ba. Sai Abu Dahdahi sai ya tafi wannan mutumin ya ce, ina so ka siyan mini da wannan gidan naka da dabinon da ke ciki gaba daya, ni kuma zan baka wata gona tana da tushen dabino guda 40. Sai ce, an dai wannan ya ba kuma na siyar. Bayan yana talakawa suke da makan, wani talaka zai zo mai kuɗi yana so ya fashe wuri ya gini, a yi ayi da shi ya siyar yake. Karasa hasada ce tsabar wato talauci ma ya zama sarauta ne ko yaya. Masu kuɗi suna samun matsala irin wannan matsala, sai sai da shi da talaka. Sai dai ta addu'a, hai Allah ya sa ya mutu ƴaƴansu sai musu. Wani ɗan abin nan haka, wani ɗan wuri fa bai kai ya kawo ba, a yi ayi ya siyar yake. To shi bai yi haka ba sai ya siyar. Sai Abu Dahda ya tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya manzo Allah, na ji labarin an ce kana son wannan wurin, to gashi na siya na baka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi murna, ya ɗauka ya ce ma wannan talakan, to ka haɗe ya zama duka gidanka, ka ci gaba da ba ƴaƴanka dabino. Wannan riwayar da wannan tafsirin gaskiya ba ta inganta ba, amma asalin kissar cewa Abu Dahda ya sai wani gida da tafsirin har Annabi ya roƙi wani sahabi, sahabin yaƙi, wannan munkari ne, sahabai ba su saba haka ba. Amma Abu Dahda ya sai gida ya baiwa wani talaka, Annabi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana cewa, kam min iqdin raddahin fil jannati li Abi Dahda, akwai nonon dabino ne nauyi da yawa wanda za a bai wa Abu Dahdahi ranar alkiyama aljanna. To wannan ya inganta, yana cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da isnadi akan sharɗin Imam Muslim. Amma da wancan tafsirin da Ibn Abi Hatim ya kawo a cikin tafsirinsa, da shi da ainihin wato Ibn Kathirin a cikin tafsirinsa, Ibn Kathirin ma ya ce haza garibun jiddan. Amma babu mamaki dan aya ta sauka ta zama ta da sababin nuzuli fiye da ɗaya. Idan wani abu ya maimaitu sai a sake saukar da ita, sai a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an sake saukar da ayan ne saboda dai wannan kisa da ta maimaitu, kamar yadda wato an samu haka sau da dama, hatta suratul Fatiha ya tabbata cewa ta sauka fiye da su ɗaya. Saboda haka babu mamaki dan an samu haka, kuma tunda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma Abu Dahdahi bishara cewa yana da wani katon nonon dabino mai nauyi, ranar alkiyama za a ba shi aljanna sakamakon wannan sadakar da ya yi da bishiyar dabino. Wallahu ta'ala alam. Saboda malaman da suka kalli wannan sai suka ce, to ayan tana da sababin nuzuli kenan guda biyu, ɗaya ya sauka a Makka da kuma wata kissa ta maimaitu mai irin waccan ma'anar, sai kuma aka sake saukar da ayoyin. Wallahu alam. To ina ganin bari mu dakata haka ko kada mu fara manta na bayan wannan sura, ina ganin insha Allah ba za ta daɗe ba. In mun zo insha Allah sai mu tashi. Wa amma man bakhila wastagna, shine a simple akhir kenan, wato ɗayan ɓangaren kenan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa lil akhirina alladhina sabaqu rabbil iman فاتر في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.